Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Akuma Keri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 21 ga watan Disamba. Bayan labaran duniya, za a ji cewa wata kungiya mai ra'ayin kasar Palestine ta yi zanga-zangar nuna rashin amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. Wannan ko ya faru ne a kasar Ghana kamar kowace ranar Alhamis. Usman Kabara na tafi da shirin na kasa ba kasawa ba. Ridwan Abbas zai shigo da sharhin jaridun Ghana. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Majalisar Dokokin Kasar Uganda ta kada wata ƙuri'ar fidda ƙayyade shekaru ga masu shiga takarar shugabancin ƙasa daga gagarumin rinjaye domin ba da dama ga ɗaya daga cikin dadadun shugabannin Afirka ya ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2031. Kuru'u 315 na masu ra'ayin shugaban ya zarce a kan kuru'u 62 na waɗanda ba su da ra'ayin hakan ya kai ga yiwa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran huska ta yadda za a fidda mataki wanda ke hana matasa 'yan shekaru 35 da kuma tsofaffi masu shekaru 75 zama shugaban ƙasa. Karkashin dokar ta yanzu, shugaba Yoweri Museveni mai shekaru 73 ba zai shiga takarar shugaban ƙasa da za a yi a shekarar 2021 ba. Kudirin zai zama doka ne da zarar Museveni ya sanya hannu a kai. Sabon kudirin dokar ya ƙayyade wa'adin shugabancin ƙasa, amma zai fara aiki ne bayan zaɓe mai zuwa wanda zai bai wa Museveni damar yin wasu wa'adin shekaru 5 sau 2. Galibin 'yan Uganda sun yi amfani da kafafen sada zumunta suka bayyana nadamar su ga tabbatar da wannan kudirin. Yau bakara na ce kuma kumawa baya ne ga wani bala'i, inji Mwambotse Ndibisa, wani masanin tarihin siyasa a wata jami'ar Uganda ta Makerere. Ya ce bai ga wani alheri tattare da wannan matakin ba.
Masana kimiyya sun yi gargaɗin game da gangamin yaƙi da cutar shan inna a Afirka ta tsakiya da cewa yana samun cikas sakamakon rikicin da ake yi a tafkin Chadi, inda ƙungiyar Boko Haram ke gudanar da ayyukanta. A wani albishir kuma an ayyana Gabon a matsayin ƙasa marar shan inna. Shugaban hukumar yaƙi da cutar ta shan inna a reshen Afirka, Professor Rose Leki, ta ce Afirka ta tsakiya ba ta samu cutar shan inna ba a cikin watanni 15 da suka gabata, sai dai ta kara da cewa masana kimiyya ba za su iya tabbatar da ko an kawar da cutar kwata-kwata a yankin ba. Leki ta ce rukunonin ma'aikatan kiwon lafiya ba su samu damar shiga wuraren da ake yaƙi a Mali da Afirka ta tsakiya da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo da wasu ɓangarorin ƙasar kamar ba, sai kuma Chadi da Niger da kuma Najeriya da wuraren da suke ta fama da rikicin Boko Haram. Ta ce Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo na yaɗa ƙwayoyin shan inna da dama. Muna damuwa kan wannan ƙasar, don haka muna shawarwari na musamman ga Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo da sauran ƙasashe irinta. Har ila yau dai muna damuwa kan halin da ake ciki a tafkin Chadi da musamman ma jihar Borno ngurungum ɗinta, inda ba mu san abin da ake ciki ba dangane da wannan cutar. Ta ce ina ganin wannan damuwa ce ga duniya ma baki ɗaya. Rose ta ce yawan masu kamuwa da cutar shan inna ya ragu da fiye da kashi 99 cikin 100 cikin shekaru 30 da suka shige. daga akalla 350 a duk shekara zuwa 37 kacal a shekarar 2016.
Kuna shan wannan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump da magoya bayansa na jam'iyyar su ta Republican a majalisun kasar suna murnan tabbatar da dokar yiwa tsarin harajin Amurka garan bawul nasara ko kuma gagarumin nasara kenan da gwamnatin Trump ta fara yi a majalisa. Kudirin ya rage haraji a kan manyan kamfanoni na dindindin, kana ya rage haraji da Amurkawa ma'aikata masu karban albashi ke biya na ɗan lokaci. An rage harajin motocin tasi kuma ya ƙara yawan bashin Amurka aƙalla da dala triliyan ɗaya nan da shekaru goma. Jam'iyyar Democrat ta yi Allah wadahi da wannan kudirin akan cewa zai yi gwanjo da makomar ƙasar a cikin ƙasar da ma kewayen ƙasar da zammar azurta wasu mutane 'yan ƙalilan a cikin ƙasar.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon daga ƙasar Ghana, inda wata ƙungiya mai goyon bayan Falasɗinawa ta yi zanga-zangar nuna rashin amincewa da ayyana birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Daga Ghana ga Ridwan Abbas da cikakken rahoton.
Ƙungiyar gangamin nuna goyon baya ga ƙasar Falasɗinu a ƙasar Ghana ta yi zanga-zanga yau a nan Accra. Zanga-zangar dai ta samu halartar tarin ƙungiyoyi ƙawayen nuna ƙyama ga mamayar Falasɗinu ɗauke da kwalaye masu rubutu irin na 'yan kishin ƙasa kamar haka: babu gaskiya, babu zama lafiya, Isra'ila ƙasar ta'addanci, mamaya babban laifi ne, da kuma Isra'ila ƙasa ce ta wariya. An soma zanga-zangar ne daga Kwame Nkrumah overpass aka ratsa wasu manyan titunan birnin zuwa House of Oak Park kusa da babban kotun kolin kasar. Na yi hira da jami'in zartarwan Irbad Ibrahim Consult akan abin da ya iza su shirya wannan zanga-zangar, sai ya ce an dade ana rashin gaskiya a duniya game da mamayar da Isra'ila ta yi wa Palestine, har ga shi yau ya kai ana ikirarin mashe da birnin Kudus babban birnin Isra'ila.
Gaskiya wannan bai taimakawa ɓangaren addini, domin wannan wuri tsarkakeken wuri ne. Kristoci sun ce nasu, Yahudawa sun ce nasu, Musulmai sun ce nasu, kibla na farko na Musulmai ke. Bayan aka a siyasance baya taimakawa, domin in an hasa wuta daga can kar mu ce Ghana muke ko Afirka. Man fetro dai tsada, me sai da tomatoes, me shi za ta samu matsala nan ga ƙasar Ghana? To, shafu ne da ya dangance mu.
Yayi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta matsa wa ƙasar Amurka ta janye wannan ikirari nata.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta bar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya janye da matakin da yake son ya dauka, domin wannan mataki bai taimakawa da zaman lafiyar da ake bukata wannan yanki na duniya da duniya baki ɗaya. So, shi burin
a ƙarshe ya ce lallai sun cimma burin shirya wannan zanga-zanga.
Makusudin mu abu daya ne da yake kasar Majalisar Ɗinkin Duniya ita tana da iko na ce wannan mataki baya taimakawa, so shi a canji. So, shi ina ga mun cimma buri, haka ne kowane kasa, kowa ya tashi ya yi magana, haka za ka ga kamar za a samu ci gaba a yi a fahimci juna cewa two-state solution wannan ne zai taimaka mu zama lafiyan wannan yanki wannan na duniya da duniya baki ɗaya.
Ga kuma abinda wasu 'yan zanga-zangan ke cewa.
Yanzu abin da ya faru ga mu zo mu duka mu aga kai mu kama duniya a gane cewa kamar zaman lafiya ya fi kowane arziki. Don shi yawaye mu da Falasina sun nan ya kima da suke cikin wannan wahala, muna against wannan saboda abin da Israel ke yi bai dace ba. Don shi a bar Falasina su ma samu freedom su. Don shi su ne ko ina Ghana kuma muna a cikin na kamata mu duka mu yi magana mu gama duniya a bar su samu kwanciyar hankali.
Abin da zan ce dai abin da yake faruwa daga Falasina ne ba mu son haka nan, saboda yana kawo rigima kuma yana kawo fadace-fadace. Shi yasa muka zo dai mu yi zanga-zanga mu nuna dawon abin da bacin ranmu da abin da yake faruwa.
ina da magana kan Israel Palestine. Muna roƙon Allah mutun zaman lafiya mu su Israel su kiyaye Palestine ai zaman lafiya.
Right, Wanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan, kafin mu ci gaba, bari a tuna baya. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako zan ja mu ne mu fice waje tare da abokin aiki na Ibrahim Jarmai domin mu ga shin yaya rayuwar nakasassu take nema a Amurka, musamman yadda suke zuwa wuri ko kuma su shiga waje ko kuma shiga gine-ginen da ya kamata su shiga wanda kowa yake iya shiga. Idan muka fita da Ibrahim za mu kwatanta muku yadda abin yake a baki, sannan kuma a cikin faifan bidiyo za ku iya komawa shafin mu na Facebook domin ku dan kalli yadda abin yake a takaice, ta yadda suke iya shiga gine-gine akan abin da ya shafa asibiti ne, banki ne, makaranta ce, aikata ce, motocin haya ne, jiragen ƙasa ne, da duk makamantansu wadda da sanni zan dinga fita muna dan tsakuro muku kuna gani a shafukan mu na yanar gizo. Da yardar Allah yanzu kan sai a biyo mu tiryan tiryan mu je waje mu nuna muku tun daga nan a ginin ma'aikatan mu na murya Amurka. Za ku ga yadda masu bukata ta musamman suke da damar ajiye motocinsu, suke da damar wurin parking ɗinsu ba wanda ya isa ya hau wurin, suke da damar su hauke kensu na guragu ko kuma wanda suke ba za su iya tafiya ba su hausa gungura shi ta inda idan mai kafa ya bi ta matakala su kuma za su bi ta inda aka sillala da shi, wato aka zame wurin yanda keken zai iya hawa su wuce lafiya lau, idan kuma suka je kofa su iya dannawa ta bude su shiga. Ku biyo mu. Amma sauraro barkanmu da warhaka a cikin shirin da kasa ba kasawa ba. A wannan makon na fito da mu waje ne Malam Ibrahim Jarmai saboda kasan a nan Amurka bambancin yanda ake nuna rayuwa da bambanci akan yanda tunakasu take a can wato mutanen da suke da bukata ta musamman wanda tun daga wuraren ajiye motocin su zaka gane akwai bambanci kaga da wayannan motoci da kake gani ga wurin ajiye su kuma kaga dai ga wannan alamar kujera ta sama masu sauraro kuna iya ganin kujerar zama ko kuma ga yanda wanda yake saurari na a radio sai ya ci ina bayani wata alama ce aka sa ta alamar keken guragu a ciki sannan kuma aka rubuta cewa wannan wurin an keke shi ne domin wanda yake da bukata ta musamman wanda ko yana da ciwon kafa ko wani abu makamancin haka sannan kuma kaga kamar nan akwai wani adam
ga suna ai suna ga sa ga su jefi-jefi zaga su jefi-jefi daga nan
daya kaga ga biyu
can ma akwai wasu haka
guda nawa ne anan kaga daya biyu uku a can ina ga Hansatu tana iya biyo
masu kallon mu ku biyo mu da mun ku ga yadda ainihin yanayin yadda ake shirya musu wurare na musamman daga wuraren ajin mota har ma yanda in za su shiga office akwai yanda suke bi zaka su shiga office ba lallai sai sun wahala kamar yanda ainihin mai kawo zai wahala ba ku biyo mu domin ganin yadda
kaga mun wuce guda biyu a can ga na uku
ga
na hudu
ga kuma na biyar can
ga na biyar can to kaga wannan motoci wuri biyar din nan alama ce ta cewa duk waɗanda suke da wannan larura za su aje motar sa sannan kuma wurin da aka yi an zame shi ƙasa din nan
zan wura ganin
yin tsin ne kallo yana iya gani an zama wurin ne
in sun aje motar ga yana su zo sai su
kanke ta su su tole zur
sannan saboda wato malam Usman in ka lura sun yi dabara sosai yana nan su mai da abin cikin sauki shi sa suka nan su gashi
ya gangara ya
hawa idan ya zo da fike shi koda wanda zai
ina ai farko da bazan zan kana zo kasan na zaci hanyar ruwa ce
a ba hanyar ruwa bace musamman an shi ne kawai domin masu irin wannan larura an san zo ko suna kan keke inda za su tura da hannu ko kuma mai dan injin nan
da su cikin su da haye to gashi kuma a can hanyar shiga bakin ofishin mu shi kanshi akwai wurin da za su tafi da keken nasu su hawo da sannu za mu je ta wurin sai a ga yanda yake ga mai saurare na a cikin da kasa ba kasawa ba yana iya koma shafin mu na Facebook zai ga wannan dan bidiyo zai ga wayannan abubuwa da muke bayani da malam Ibrahim
haka ne
yawa
mu matsacin kudi
inda ainihin abin yanzu bari mu bi Hamsatu mu ga yaya abin yake
ni dai na san na kasa ba kasawa ce ba je kai ilimi dan ka zamo jigon al'umma kan bawa ya mai nazari ko ya koshi ko cikin yunwa watan wataran sai ka ji ya gino abin cewa wani me na kasar sai ka ga ya tulo tulun baiwa je kai ilimi dan ka zamo baragon al'umma shekara na ce a bar gudu game na kasa ina yin magana a wasu ma zuciyar suke tafasa sai su ji idani kaga bara ta na gama na kasa kuma na kasan suna ga kwakwalwar su tana tafasa in ku haka ne ku yi ilimi ku gyara al'umma
wato yanzu gashi nan muna fuskantar ga inda matatakala da nan daga hagun ita ce wadda mai kafa zai taka cakap ya haye
inda zai shiga
yau sannan ta can in aka zagayo yawa ta wannan wurin zagayo yawa shine wanda za a so da keke tunda can ba za ka iya hawa ba sai ka taho sir yawa in Hansatu ta zo ta haska za a ga wuri ne da ya sulluba ya sulala sululu hakan nan da mutum ina hausa kamar za a yi zamiya
kwarai wato wanda kika keke ba sai ya bi san da ai kuma sai kuke yi sau da bai wahala sai kake da cikin sauki inda kike da kuma ba zai koyi daga
sannan in ya zo bakin ofis din akwai wani abin dannawa da zai danna kofar ta buɗe ba sai ya wahala
ba
mu je wurin
zo wani cikin
malama Hansatu
wato nan shine yadda ainihin ka gani ainihin saboda irin danki kan gura ku zai a hankali
zo bari a ga kafata tana wucewa zo a dauka kafar keke ta ga hawo to ba dan mutanen kafa aka yi ga wannan dan me keken yau musa ta in aka zo ga inda aka alamar
dannawa eh an sato
gashi nan
yawa gashi nan an sa push
an nuna hutan gashi nan ai in ka lura zaune yake
eh dan ba
kuma taya nan wato an nuna dik
sannan in muka danna za a ga kofa ta bu
eh wato rushin lake nan idan danna haka haka
kofa ta bu rushin lake
yawa
that's okay take it sir
yes thank you
to wannan yadda ainihin aka shiryawa masu bukata ta musamman kenan domin sokaka musu rayuwa
haka to duk inda ake akwai zaka ga cewa akwai irin wannan ai musu wanda kuma mu a can sai kaga mutanen da suke da bukata ta musamman zaka ga cewa sun je bankuna domin su cire kudin su ba da suka ajiye wani miliyoyi ma yake da shi amma a bankin nan ba zaka iya samun inda Malam Ibrahim za a ce zai bi da keken sa ya shiga cikin bankin ba fa zai kwashi kwabban sa ba ai mai wannan ba idan ka je jami'o'in mu
babu
to wannan idan ka je asibiti idan ka je ma'aikatu kai da yawa zaka samu ba zaka samu irin wannan abu ba
duk inda ka je anan dai kasar duk inda ka je zaka tada masu bukata ta musamman an yi musu abun nan suna daban irin wannan wanda zai taimaka musu kuma zai sauka musu rayuwar su ko jirgin kasa za su shiga suna da inda za su
dinga su kasan za mu ci gaba da daddako musu suna gani in Allah ya so to Malam Ibrahim Amadadin
Ibrahim Jarmai
sai kuma ni Usman Ahmad kamar muke cewa sai wani lokaci
to sai ce Ibrahim Jarmai da ka biyo ni tare da Hafsat Maina Muhammad wadda ta dauke mu video wanda kuma har muryar nan da ake ji ita ta dauke mu a waje to ya kamata mu ce muku mun gode kar a manta za mu dinga kawo muku irin waɗannan abubuwa gutsul-gutsul domin me ku gane mu idanunku ko za a yi dace shugabanni a Afirka su fahimci yaya abin yake duk da yake cewa ko a nan Amurka sun sha wahala matuƙa kafin su samu irin waɗannan dama sai da suka yi ta mita suka yi ta tarurruka suka yi ta wayar da kan al'umma har aka gane shin menene za a yi ma wai a sauƙaƙa ma rayuwar ta na kasassu ne daga ƙarshe aka fidda Disability Act wato dokar da take ita ta zama gata ga mutanen da suke da bukata ta musamman a Amurka wanda muke sa ran wata rana mu ganta a Nigeria, Niger, Kamaru, Chadi da duk sauran kasashen mu na Afirka da ba su da irin wannan dama wanda tuni an yi nisa a Turai to duka madadin duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala da Julie Leather Gresham wacce ta tsara sautin nan kamar yadda aka ji shi Ibrahim Jarmai shine ya taya ni gabatar da shirin a wannan mako sai kuma ni da na jara gamar shirin Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to a gaida Usman da tawagar sa yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana
Zamu fara sharhin na yau ne da jaridar Daily Graphic. Wanda babban labarin ta shine farashin kayan abinci yayi sama yayin da bukin Christmas ke karatuwa. Wannan kuma labarin ne har yau a cikin jaridar Daily Graphic shine an sake mutum takwas game da kari'an kisan Major Maxwell Muhammad. Har yau dai a jaridar Daily Graphic wani labarin ne ɗan yaran nan guda uku wanda sun kai wa wata yarinya shaɗe a Kumasi sun gabata a gaban kotu. Yaran nan guda uku da ake zargin suna da hannu a cikin shaɗe da aka yi wa wata yariya har kuma aka ɗauki hoton bidiyon ta ana yaɗawa ta social media. ‘Yan sanda sun kame su kuma sun gabatar da su a gaban kotu cikin gundumar Kumasi. Daga jaridar Daily Graphic sai kuma jaridar Ghanaian Times babban labarin ta a yau shine jam'iyyar NPP ba tana yin amfani da daman kirkiro sabbin jihohi domin ya amfanar da jam'iyyar ne ba sai kuma jaridar Daily Heritage wanda babban labarin ta shine Muƙaddashin minista da kuma wani mamban majalisar dokoki a filin Allah sun karinka surfar junansu da zage-zage. Jaridar ta ce da'irar majalisar dokokin ƙasar nan a jiya tsoraƙin su ne da ta zama fagen dambe yayin da muƙaddashin ministan Trader da masana'antu Mr. Carlos Ahenkura da mamba na majalisar dokoki wa yankin Nonoftong Mr. Samuel Kujita Blakwa sun karin ƙasar fajunansu saurakin su ne da sun kai wa juna duka saboda zargin cewar an yi amfani da daman wani taro na bayar da kwandila ga ƴan kasashen waje da ke son zuba jari a nan kasar. To amma sai aka rinka karban kuɗi a hannun su wanda ke son zama kusa da shugaba Nana Akufo-Addo sai ya bayar da wani kuɗi. Da wannan sharhi muka yi su ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To a gaida Ridwan, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya ta Shehu Mai da Kasari Zuma, dangane da taron da Fulani sun kai a babban office din Majalisar Najeriya na dangane da zanga-zangar lumala ta bida incin haƙƙin kai na ainihin kiwon shanu. Babu shakka waɗanda Fulani ya kamata ainihin majalisa ta duba buƙatarsu da gaugawa idan ta dawo hutu, kamar yadda muka ji gare da Amerika na an karɓi takardarsu na tawa nuna rashin jin da haɗinsu game da ba su walwala da incin kai a zamansu na 'yan Najeriya 'yan ƙasa.
Assalamu alaikum, sunana Aminu Mishayi na garin Gambice da kamar kuma ta Bali ta Taraba tarayyar Najeriya. Ya kamata shugaba Fulbiya na Kamaru ya bi hanyoyi ta laluma da kuma yawan rikicin da ke faruwa a arewacin ƙasarsa, ganin cewa ƙasarsa tana haɗe da can, kuma kowane yanki yana cin gashin kansa kuma na damawa da shi a mulki. Rashin damawa da arewaci ana nuna musu ɗan bowa da ƴan bora shi ke kawo har suka nemi su ɓalle.
Assalamu alaikum, gidan rediyo muryar Amurka, sunana Gamba Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. A yau ina so na yi kira da kuma roƙo mai girma gwamna Malaji Ibrahim Gaidan a bisa gyaran asibitinmu na garin Fataskun da ake yi. Gaskiya wannan aiki mun yaba, muna godiya Allah Ubangiji ya saka da alheri.
Assalamu alaikum, BOA mai magana Alraf Kana Gashuwa, babban odita janar na ƙungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da zanga-zanga da Fulani suka yi a Abuja. Muddin mutum ya ga ana cutar shi to ba laifi ba ne ya yi zanga-zanga don ya samu ƴanci, amma zanga-zanga cikin kwanciyar hankali, cikin zaman lafiya, ba musgunawa wani. To saboda haka Fulani suna da ƴanci a Najeriya, ba su da wani abu sai kiwo, kuma kiwon nan dama shi ne aikinsu. Ba zai yi ka hana mutum kiwo ba, ka hana shi inda shi abincinsa yake, kai kuma shi bai samu abinci ba.
To yanzu kuma ga Baba Makiri ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
Saudi Arabia ta ce za ta buɗe tashar jirgin ruwa da 'yan tawayin Houthi na Yemen ke rike da shi domin shigar da kayan agaji na jin kai har tsawon kwanaki 30, duk da harin makamai mai linzami da 'yan tawayin suka kai a yankin Saudiya. Saudiya ta kuma ce za ta kawo sababbin na'urorin jigilar kaya a tashar jirgin ruwa domin su taimaka wurin sauke kayan a cikin jirgin ruwa. Rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Saudiya tana ƙoƙarin kora 'yan tawayin Houthi daga Yemen da suka yi wa tashar jiragen sama da na ruwa na ƙasar zobe a wata da ta gabata, bayan da ta kai wa filin saukan jiragen sama na Riyadh harin makami mai linzami. A halin yanzu kuma ministan harkokin wajen Iran Mohammad Javad Zarif ya faɗa wa manema labarai a jiya Laraba cewa Iran za ta bi diddigin wannan zargin ƙarya wanda Amurka ta yi cewa Tehran ce ke baiwa 'yan tawayin Houthi makamai. Zarif ya kira yunkurin Amurka da takala, kuma ya ce Amurka tana ƙoƙarin ɓoye goyon baya take baiwa kashe Yamanawa da ba san hawa ba, ba san sauka ba, shi ne ya sa take wannan zargin. Iran ta faɗa cewar tana goyon bayan Houthi amma ta musanta ba su makamai.
To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin Baba Makiri da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyanmu na wannan lokacin Fatin Reya, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba suke cewa sai anjima.